بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Juma'a ne daidai da daren 14 ga watan Rabi'u Nisani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 17 ga watan March shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 17 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Tadwinus Sunna, wallafar babban malami Professor Sunna Muhammad Ibn Matar Az-Zahrani, Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Karatu yayi karatu inda malamin ya kawo mu al-faslu salis, wato fasli na uku, a inda ya fara tattauna mana dangane da ashabul ahwa'i wal firaqi wa mawqifuhum min hujjiyati sunna, mabiya san zuciya da kuma kungiyoyin da ke danganta kansu da musulunci, da kuma irin matsayin da suka dauka dangane da kafa hujja da sunna, ma'ana mutanen da suke ainihin wato makiya ne na addinin musulunci, amma waɗanda suka fake da sunan musulunci suna bin son zuciya, da kuma wasu kungiyoyi waɗanda ke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci, kamar Rawafid, kamar Nawasib, kamar Jahmawa da makamantansu waɗanda suka suturtu da rigar musulunci, wani irin matsayi suka ɗauka dangane da kafa hujja da sunna. In baka gane wannan maganar ba, ƴan ƙalaƙatu da ƴan tatsini da makamantan ƙungiyoyi waɗanda in mas'ala ta yi mas'ala, za su iya gabatar da son zuciyarsu ko ra'ayinsu ko fatawar ƙungiyarsu akan ainihin sunna. To akwai salo iri-iri ne da waɗannan mutane suka ɗauka, shi yasa malamai in suka zo suna magana dangane da waɗannan mas'aloli na sunna da matsayinta, kafa hujja da sunna da kuma matsayin kafa hujja da sunna ɗin, dole sai sun tattauna dangane da wannan. Malam ya ce babu shakka, yayin da waɗannan irin ƙungiyoyi suka ga cewa musulunci ya yi ƙarfi, ƙarfin da yake babu yadda za su iya da shi, sai hankalinsu bai kwanta ba, so ga cewa dole ne su ɗauka wa musulunci wasu matakai, ko da ba kuwa na faɗa da musuluncin gaba da gaba ba, domin a lokacin musuluncin ya yi ƙarfin da faɗa da shi gaba da gaba ba zai yiwu ba. Naka sai suka ɗauki salo iri-iri wajen ainihin wato kawo shakka da shubuhohi da irin makirce-makirce mabambanta dangane da ainihin addinin musulunci ɗin. Daga cikin ire-iren waɗannan ainihin wato waɗanda shakhsiyat ne, afrad, wato ɗaiɗaikun mutane ne, akwai wani zindiki ba Yahude ne amma ya shigo cikin addinin musulunci, ya suturtu da sunan cewa ya musulunta, sunan shi Abdullahi ibn Saba, wanda yake ba Yahudan kasar ainihin Yaman ne, an fi sanin shi da ainihin haka, da kuma Susan Nasrani, Susan shi kuwa Kirista ne. Al'amarin yadda ya faru, shi al'amarin shi bai bayyana karara ba, sunan shi bai fito karara ba, sai dai ya samu ya karantar da wani ne wanda ke da suna Ma'abad al-Juhani, ba da jimawa ba sai aka jima Abdul Juhani, ya zo yana inkarin abin da ya shafi wasu sifofi na Allah madaukakin sarki, daga ciki yana cewa Allah bai san abin da za a yi gobe ba, Allah bai san abin da za a yi an jima ba, yana inkarin iko da Allah madaukakin sarki yake da shi akan ainihin komai. Daga bakin shi da mabiyan shi aka fara jin wannan mummunar kalma, wanda galibi a kasashen nan namu tawaye gari ta zama kal musallama, ita ce cewa inna Allaha qadirun ala ma yasha'u. Wannan kalmar kafirci ce ita kanta, cewa Allah yana da iko akan abin da yake so, lazimin ta shine abin da baya so fa ba shi da iko akai, a'a abin da Qur'ani yazo da shi shine inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah yana da iko akan komai, dan haka komai kaga yana faruwa, Allah yana da iko akan ya hana wannan abin ya faru, amma ya bashi ya faru ne dan haka ya so, ba wai dan abin ya fi karfin shi ba, ko kuma dan haka ya nufa, ba wai dan abin ya fi karfin shi ba, amma su cewa suke abubuwa na faruwa da yawa a cikin duniyan nan ba tare da Allah ya san za su faru ba, ba tare da kuma Allah madaukakin sarki da ya ga faruwar su yana da yadda zai ba, dan haka sai ya zama sun yi overpowering din ikon Allah. Sarki ya tabbata ga Allah waɗannan kalmomi in ba dan darasi bane, ba dan aqida ce, ba dan wajibi ne a tsaya ai sharhin munin su ba, haramun ne musulmi ma ya iya maimaita su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sai kuma ainihin Ibrahimun Nazzam, wanda shi kuma ba mu'tazali ne, al-Imam Az-Zahabi yace wannan mutum ya kasance yana da wata muguwar aqida ta cewa duk addinan duniya baki ɗayan su suna karkarewa ne zuwa ga Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dan haka yana da ainihin wato aqida ta barhamiyanci, cewa duk addinan da ka gani gaba ɗayan su asalin su daga Annabi Ibrahim ne, dan haka duk addinin ma da wani yake yi to bai fi ɗayan daraja ba, duk ɗaya ne. Amma sai su turta kanshi da aqidar mu'tazilanci, ma'ana ya koma ya zama dan ba ruwan mu dangane da al'amarin da ya shafi abin da sahabbai suka ruwaito. Yayi haka ne dan ya rugurguza addinin musulunci. Wanda yake son cikakkun bayanai game da waɗannan maganganu da nayi da kuma makamantan su jama'a, ya koma ya saurari kaset din da muka gabatar a baya kafin wannan, shine kaset na 16 na tadwinin sunna. A yau karatun mu zai tashi inda malam yace rabi'an, mutum na hudu daga cikin ire-iren waɗannan mutane waɗanda makiya addinin musulunci ne, amma sai suka suturtu da wasu ƙungiyoyi na musulunci domin su yaɗa ɓarnarsu, Bishrul Muraisi. Haka ake karanta sunan Bishr al-Muraisiyu, ذكر الخطيب البغدادي في ترجمته. الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر لذو تاريخ وانا متم يسونا بشر من المريسي يتي أنه ابن يهودي دن بيهوديني كان يصنع الكوافي في الكوفة ينا ين أينهم واتو أيكي نبل اللكا أكسر أينهم كوفة نافات أنغالي وكان يخفي زندقته ya zandaqatahu, ya kasance yana ainihin boye zindikancin shi. Zindikanci shine bakin munafinci na kiyayyar musulunci tare da daukar wa musulunci munanan matakai domin kariya shi. Amma bin itizal yana boyewa da mu'tazilanci, domin a lokacin nan mu'tazilawa sun samu karfi har sun kafa ainihin gwamnatoci, ko kuma sun je sun mara wa wasu sarakunan gargajiya baya. Dan haka a lokacin mu'tazilanci ana yin shi ne a matsayin aqida, official aqida, wato mu'tazali ya zama ainihin aqida ce rasmiya, gwamnatocin lokacin sun amince da su. Dan wasu gwamnatocin asali mu'tazila suka kafa su, wasu kuma na ƴan sarakunan gargajiya ne sai mu'tazilawa suka je suka nike wa waɗannan sarakuna, sai suka waye gari suna lilo a ƙarƙashin irin waɗannan abin nan din. To a lokacin nan zaka iya bayyana mu'tazilanci kai tsaye, tare da cewa fa mu'tazilancin shi kanshi bata ne, amma tunda ya zama established, ya samu kafuwa ta hanyar karfafuwar da ya da wata gwamnati, to shikenan waɗannan ire-iren mutane Yahudawa ne ko ƴaƴan Yahudawa ko Kiristoci ne, in suka zo sai su shige karkashin waɗannan, kamar yadda kaga al'amarin yake faruwa a yanzu. Duk inda wata barna za ta bayyana, sai ta bayyana ta hanyar wani mugun mai mulki ko mugun malami ko kuma wani mugun jahili da ya bayyana da sunan mai ibada. Da dadewa al-Imam Abdullah ibn Mubarak yake cewa wa hal afsada dina illa al-muluku wa ulama usuin wa akhbaruha, yake zuwa suka bata addini miyagun sarakuna da miyagun malamai da masu bautar Allah da jahilci. Waɗannan mutane uku su ne sukan haɗu so da dama su yi wa musulunci dukan da Hassan da Husaini da Gambo za su yi mishi ya kwanta, ko kuma a samu ɗaya daga cikinsu ya ƙarfi ya rugurguza addinin musulunci. Yasa Shehu Usman Danfodi ya rubuta wani littafi ya sanya mishi Sirajul Ikhwan. Shi wannan littafin Shehu Usman ya tattauna masaloli da yawa a ciki ne, amma masala da ya fi baiwa ƙarfi akai ita ce haɗarin miyagun malamai. Yace kuma daga cikin sharrin su shine suna nike wa miyagun masu mulki ne dan su tadi su cimma bukatun su baki daya. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Duk sanda wata munasaba ta sa nake fadin wannan magana, sai na tuna da wata magana da muka yi da wani da na wani babban sarki a kasar nan, wanda yake ce mini malam ku kwantar da hankalinku, abinda kuke fadi iyayen mu sarakunan gargajiya kaf sun san gaskiya ne,
sai nace mishi ban yadda ba, yace na rantsa da Allah duk iyayen mu sun san abin da kuke faɗi gaskiya ne. Nace kuma sun san gaskiya ne wanda daga cikin su akwai masana addinin musulunci, amma kuma duk da haka sai faɗa da abin, yace ƙwarai da gaske ai ba su shirin su aiki da musulunci bane, sai suka samu wasu malamai waɗanda za su rinka justifying musu abin da suke a kai, tare da cewa da su da malaman sun san cewa akan ƙarya suke, amma su ba su shirya su yi mulkin gaskiya ba, su kuma ba su shirya su yi malantar gaskiya ba, don haka sai suka haɗu. Don haka sai ce kuna ɓata kanku lokaci ne, kuna ganin ba su fahimta ba ne, amma sun riga sun fahimta, ba za su bi ba ne. Sai ce zai yiwu a ce irin wannan da'awa ta kai shekara 40-50 ana yin ta a ƙasa, babu sarki ƙwaya ɗaya da ya fito ya nuna yana tare da ita 100%. Yace za ku ce duk ba su fahimta ba ne, akwai 'yan Arabiya cikinsu, akwai 'yan boko? Yace sun fahimta. Babu shakka bayan mun tattauna tsawon tattaunawa na gamsu ga mafi yawancin irin wannan maganar da ya faɗi, kuma akwai ire-iren waɗannan abubuwan. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Wannan magana malam yake cewa ga ta nan, raji' raddad darimi alaihi, ka duba ainihin raddin da al-imamu darimi ya mishi wa tarikh Baghdad, da kuma littafin tarikh Baghdad a cikin ainihin wato mujalladi na 7 shafi na 56 wa ma ba'daha, har zuwa kuma shafukan da suka biyo bayan na 56 din, wa khalqa af'al al-ibad, da kuma littafin khalqa af'al al-ibad lil Bukhari na al-imam al-Bukhari. Wannan littafi raddud darimi ala bishr al-muraisir, waɗannan jeren giyar littafai jama'a dukkan su suna nan, da duk waɗanda suke so daga cikin ɗaliban makarantar nan zaka iya ainihin wato samun su ka karanta su. Mun zo da su lokacin muka fito da su ɗaya bayan ɗaya, a lokacin da ainihin hali ya hukunta haka, lokacin da ainihin ake karatun littafin al-aqida al-hamawiyya. Wannan littafi gashi jama'a, raddul imam ad-darimi Usman ibn Sa'id ala bishr al-muraisir al-anid, gashi wani babban malami Allah ya gafarta mishi, al-sheikh Muhammad Hamid al-Fiqi, ɗaya daga cikin malaman Azhar al-Sharif, kuma shugaban jam'iyyatu ansari sunnati al-muhammadiyya ta ƙasar Masar, sai ya zauna ya yi tahqiqin wannan littafi kusan shekara 50 da ta gabata. To kana buƙatar ka zauna ka karanta wannan littafi kaf, dan dama kar ku manta. Professor ya faɗi, shine malam Mafar, ya ce wannan littafin da muke karanta tadwini sunna dama matsayin handout ne, matsayin muzakkira ce. In aka dan karanta yace za a rinka faɗin littafai waɗanda za a je a karanta su. To alhamdulillah duk littafan da yake faɗi baki ɗayan su muna da su a makarantar nan. Dan haka yanzu wannan littafin in har ka san baka taba karanta shi ba, a matsayin ka na ɗalibin ilimi daren nan sai ka buga waya kai matar ka sallama, ka ce ku kulla gida sai da asuba. Rabi dare kafin a salatu ka kammala da shi. Haka ake yin aikin fa, haka ake yin aikin fa. Kar ka taba tunanin ran da ka zama malami, ki shugaban kungiya, shugaban kaza, lokacin karatun ba zai yiwu ba, da matsaloli da magi da cefane sun yawa a ka, ga kuma rawani, to al'amarin ba zai dauku ba. Ina fata an gane. Amma yanzu yadda matar ka ɗaya ƴaƴa uku in ka aika musu da naira 70 ya isa su kudin wayewar gari, ina fata an gane. Amma lokacin da zaka aika da 5,000 bata san inda ta shiga ba ma a kitchen din, to matsala ta faru. Dan haka kai kokari ka karanta yanzu ka ji wannan littafi. Sannan sai khalqu af'al al-ibad wa radd 'ala al-jahmiyya wa ashab at-ta'til al-imam al-bukhari al-kabsh an-nattah asad as-sunnah. Gashi nan imam al-bukhari wannan littafi shine littafi na biyu. Littafi na uku gashi tarikh madinati as-salam shine tarikh Baghdad. Kana buƙatar dukka buka karanta waɗannan jama'a. Dalibin ilimi fa ba zai haƙura ba, ba zai samu biyan buƙata ba sai ya biya karanta waɗannan. Sannan kuma wannan hakan din shine manhajiyar da take daidai game da wannan littafin da muke karanta, dan shine littafin ya faɗi cewa ya rubuta shi ne zai yawaita kawo littafai waɗanda za a je a bincika. To alhamdulillah Allah ne ya azurta mu da waɗannan littafai, ba ƙaramin ba, iyayen mu ba, dabaran mu ba. To wajibin da yake kanmu kuma shine me? Shine a zauna a karanta. In an karanta kuma a sa tsarkin zuciya, sai kaga Allah madaukakin sarki ya tsarkake zuciyar ta ainihin wa'ayi, ta fahimci abin da aka faɗi. Allah ya taimaka. Sa'annan sai malam yake cewa
وغيرها أولئك كثير يجي دما وطن سن وطن ننفى ديوة وطن ننفى مثل مثال يتوي من أولئك الذين كانوا يخفون زندقته دقا تكين نعم تو أكوي سورة أشي سي خامس النبير دقا تكين كنا إذا وطن ننفى متاني الجهم بن صفوان جهم بن صفوان الذي أخذ آراءه عن السمية wanda ya karbi ainihin wato waɗannan irin ra'ayoyi nashi daga Samnawa waɗannan asalin su ma ba musulmi bane in ko karanta wannan Hamawiyya da muke karanta Ibn Taymiyyah di yayi bayani asalin su ba musulmi bane daga nan ya samu philosophy din wato kamar musulmi ne sai ya ce bari ya je ya karanto philosophy a wurin girkawa ya zo ya ga yadda zai iya taimakon addinin musulunci through the philosophical thoughts garin haka sai kuma yaje ya bata a cikin wannan abin da ya koyo kamar abin da ya shafi ya faru ga al-Imam al-Ghazali Ibn Taymiyyah yace Ghazali fa ko dai ba ya karanta falsafa bane dan ya bata ya karanta ne da nufin yazo yayi wa falsafa falasifa raddi shi kuma sai ya bata a cikin ta shi yasa ba kowa ne jama'a zai tafi ya karanta littafin ƴan tsubbu da littafan sauran waɗannan masu shirka da masu abubuwa ba kaga cewa bai fito da koda gugubin abun ba shi yasa na daga cikin bayin Allah da Allah ya wagamda katar na ire-iren waɗannan abubuwan shine Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah duk waɗannan abubuwan sai da ya leka su amma ko misqala zaratin basu zama hadari gare shi ba sai suka zama alkhairi ga al'ummar musulmi amma dubi su shaharu satani Abdul Karim garin aje nan a shiga nan gaba ɗaya sai aka bata haka yace laqad tuftil ma'ahid kullaha wa sayyartu tarasi baina tilkal ma'alim sai yace falam ura illa wadi'an kaffa ha'il yace duk waɗannan makarantu duk waɗannan aqidoji duk waɗannan abubuwan yace duk mun je mun shiga kuma duk mun lalleka yace ƙarshe sai muka waye gari sai muka yi tagumi mun rufe su Ibn al-Juwayni duk suka je suka karanta suka samu rudani kaje ka karanta littafin sharhul aqidat at-tahawiyya al-imam ibn abdul izzi al-hanafi wanda ga cikin sa yake bayan da yayi karatutukan waɗannan abubuwa yayi ne fa domin wai ya dawo ya taimaki addinin musulunci yaje kuma sai ya rude in aka tambaye shi Allah nawa ne har yake yana jin nauyin ma ya iya fadi saboda ya ma rude ma bai ma san da yaya ne me ma daidai cikin ɗaya ne ko uku ne ko komai ne ma so abubuwa da ake cewa ka karanta to ya kamata ka tsaya ka lura ire-iren waɗannan littafai da aka tsaya aka tace su a bisa hannun malaman musulunci babu laifi ka karanta amma littafan da suke na falsafa ne irin littafan da su Aristotle suka rubuta Aristotle da makamantan su ba kowa ne zai je ya karanta ba yasa sai ku yi taka tsantsan jama'a wato linzami ya fi karfin bakin kaza kamar yadda Hausa yake cewa to shi wannan ya karbi irin waɗannan ra'ayoyi ne daga Samnawa wal hunud da kuma mutanen kasar India indiyoyi wa qad afsada hadha ar-rajul fi din al-islam wannan mutun yayi barna a cikin addinin musulunci ma lam tufsidhu umamu ghayruhu wanda waɗansu al'ummomi waɗanda tarin wasu jama'a in ka tara su ko ba su yi barnar da shi kadai yayi ba jahamu dan safwan kashi malam yace shi kuma unzur ar-radd ala al-jahmiyya kaje ka karanta littafin ar-radd ala al-jahmiyya min imam ahmad na al-imam ahmad ibn hanbali ina fata an gane ar-radd ala al-jahmiyya wallafar al-imam ahmad ibn hanbali yana nan cikin waɗannan tsokin littafan jama'a duk waɗannan littafai da baku ji muna cewa radd ala al-kaza duk littafan aqidojin nan da abubuwan da suka shafi waɗannan gasu nan akwai na al-imam ahmad ibn hanbali akwai na al-imam ad-darimi din gashi akwai kuma na al-imam ibn manda duk waɗannan littafai ka neme su a wannan tsoki a cikin wannan kanta da aka tattara littafan aqidan nan zaka same su kaje ka karanta kamar yadda nake ga mana duk da wannan lokacin nakan fadi maganganun cikin raha jama'a gaskiyan lamari wannan ita ce manhajiya ta koyar da ilimi ita ce in aka koyar da kai abu guda ya zama maka matashiya to sai a fada maka sauran da zaka je kuma kai da kanka ka karanta to yadda kuma ake harkafa aikin ba ƙariya zai ba zaka je kana karanta zaka yi ta karo da wasu abubuwan da baka fahimta ba zama zaka yi kuma dukkan rubuto su kai ta samun lokaci kuma kana zama kana tambayar malamai da haka har al'amarin ya bayyana gare ka
shi yasa za ga dalibin ilimi kullun yana cikin jidali ne da littafai, babu ranar hutu, ko ranar sallah ce, ko banki zai tafi, ko kasuwa zai tafi, duk inda wata dama ta samu kai ko makabarta za a tafi sai ga wani dalibin ilimi ya dauki littafi. In aka je irin wannan mayul hadu din nan ba a gama hakan kabari ba, ya koma gefe guda, wannan yana dan rintsewa, wannan yana kuka, wannan yana kaza, shi sai ya bude yana karantawa. Ina fata an gane aikin aiki ne.
Allah madaukakin sarki ya ce maka, zama kun dai ji maganganun da manya-manyan malamai suka fadi. Yace a karanta wannan littafi Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyya lil Imam Ahmad daga Shafi na 101 zuwa 105, wa Fath al-Bari da littafin al-Imam Fath al-Bari Ibn Hajar na al-Imam Ibn Hajar mujallad na 13 Shafi na 345. Fath al-Bari kan gidan kowa akwai. Allah madaukakin sarki ya taimaka, wanda kuma bai da shi gashi nan a makaranta insha Allah ta'ala. Bayan da malai ya gama kawo waɗannan mutane guda biyar, kun ga dai na farko tukuna Abdullahi ibn Saba al-Yahudi shine ya bullo da fitinar ainihin wato khawarijanci ta juye daga baya ta koma rafidanci, dan haka shine ya hadu wa sayyidina Uthman ibn Affan juyin mulki daga kasar Yaman, yaje ya tura jama'ar shi suka koma can kasashen Misra, wasu suka bi suka yi ta tattaro kauyawa waɗanda wasu sun yi ridda zamanin sayyidina Abubakar bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ya dawo da dama daga cikin su, amma hatta waɗanda aka dawo da su cikin addinin musulunci wasu zukatan su suna raurawa, dan haka wannan yana zuwa da wannan fitina ta cewa Uthman ya kafirta, Uthman yayi ridda, shikenan sai suka ji wannan fatawa ta zo musu nakiya mai zaki, sai suka goyi bayan shi. Dan haka aka zo aka hado kauyawa waɗanda za su zo su tsaya sun zo kashe sayyidina Uthman ne, a kira sallah azhar da al'asr a masallacin annabi, ba abin da zai dame su su daga kai, su ba sallah suka zo yi ba, abin da suka zo yi sun zo su kashe sayyidina Uthman saboda yayi ridda. Ina fata an gane, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan haka duk fitina khawarijanci da fitinar rafidanci ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga gindin wannan fitinan nan zindiqin ba yahude ta taso. Sannan sai su sanin nasrani, shi kuwa duk inda ka ji wata fitina ta inkarin abin da ya shafi kaddara da ilimi da ikon Allah, to ta hanyar shi ne ta bullowa musulunci ta tafarkin ainihin ma'abad al-juhani. Ina fata an gane. Sai kuma Ibrahimun Nazzam al-Mu'tazili, shi kuma duk waɗannan aƙidoji da a yau kake jin ga sunan an ɗibo su an kamba masu ana raya su cewa a zo za a yi haɗin kai baki ɗaya, wanda wannan kwangilar fa kwangila ce ta ƙungiyar Freemasons, kwangila ce ta ƙungiyoyin Rotary Clubs, Lion Clubs, waɗannan ƙungiyoyin kana buƙatar ka zauna kai darasi a kansu, darasi na musamman. Ga littattafai nan muna da su waɗanda manyan malamanmu suka rubuta irin su Malam Nasir al-Ghifari akan Siraq da Adiyan al-Mu'asira. Kana buƙatar ka san irin barnar da ke cikin ƙungiyoyin Rotary Clubs, Lion Club da makamantan waɗannan abubuwan. To duk waɗannan manufofinsu shine yaya za a yi al'umma gaba ɗaya ta koma tana bin addini ɗaya a ƙarƙashin abubuwan da ‘yan boko suke bayyana da sunan globalization, al'aulama, addini ya zama ɗaya, tattalin arziki ɗaya, abin da ya shafi rayuwa wato social way of life ya zama ɗaya, sannan political aspect of life, siyasa, tsarin mulki ya zama ɗaya, komai ya zama ɗaya, to haka addini. To su ne suka bullo a irin wannan interfaith, ma'ana a shigar da wannan aqida cikin wannan a haɗa su. Yaushe za ka iya haɗa kan wanda ya ce Allah uku ne da wanda ya ce kuma wanda ya ce Allah uku ne kafiri ne, wannan ya ce Allah uku ne, wannan kuma ya ce wanda ya ce Allah uku ne kafiri ne, in ka ga waɗannan sun haɗa akwai munafunci. Ku fahimci wannan da kyau. Yaushe za ka iya haɗa kan mutanen da su suka yi ta kashe mabiya annabi Isa alaihi salatu wassalam su ne Yahudawa su Paul da kuma waɗanda suke tsantsar mabiya annabi Isa? To in har aka waye gari aka ga sunan mutum irin Paul ko Bulus ya waye gari ya zama daga cikin mabiya, daga cikin masu yaɗa addinin da ake kira addinin annabi Isa, to akwai matsala. Domin wannan mutumin tsawon rayuwar shi tun da yake a maki yake ga addinin annabi Isa da kuma annabi Isa, amma ya aka yi aka waye gari, yau Bulus ya fi kowa shahara, ya fi su Barnabas, ya fi su Matthew,
ya fi waɗannan sahabban annabi Musa Isa guda 12. Ya aka yi kai ka san akwai matsala, shi yasa duk waɗannan aƙidodi na cewa a haɗe kai a haɗe kai a haɗe kai kwangiloli ne waɗanda maiwa wasu waɗanda suke aikinsu a bisa local areas ko kuma a bisa wuraren da suka samu kansu ba su san ma'anar abin da suke ba, sai lokacin da abin ya nisa kuma mutum zai ga cewa ya shiga wani hali na la haula wala quwwata illa billah. To wannan abin barhamiyanci kenan, wai kokarin haɗe addini gaba ɗaya da sunan cewa duk mabiya annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam, da haka sai ya bata addinin musulunci. Ina fata an gane. Sannan duk inda ka samu waɗannan sai ka same su da aqida ta i'tizal, aqidar mu'tazilanci, inkarin abubuwan da sun tabbata a cikin addinin musulunci, kamar cewa fitowar dajjal ƙarshen duniya sai suke ba wani ne dajjal ba, turawa mulkin mallaka ne. Na kai magana dangane da abin da ya shafi ɓullowar rana daga yamma sai su ce ahadisan da suka zo akan haka ahad ne, ba su inganta ba. Na kai magana dangane da abin da ya shafi mahadisai su ce wannan khurafat ne, abubuwa ne na tatsuniyoyi ba su da asali a cikin addinin musulunci. Na kai magana akan annabi Isa zai dawo ƙarshen duniya sai su ce hadisan da suka zo akan haka ƙarya ne, ba su tabbata ba, wannan aqida ba daidai ba ce. Duk waɗannan na daga ciki, sai ka sami duk wanda yake bin irin waɗannan sai ka same su da irin wannan. Don haka masu karanta littattafan Abul A'la Al-Maududi bi tafsirai da ya rubuta ne ko kuwa wasiƙun da ya rinka rubutawa ne zuwa ga ainihin Maryam Jamila, da rubuce-rubucen da ita kanta Maryam Jamila ɗin takan yi galibi ta harbu da irin waɗannan ideologies, da irin waɗannan philosophical thoughts na ainihin shi Abul A'la Al-Maududi. Don haka Abul A'la Al-Maududi ba mu'tazali ne, yasa sai an yi taka tsantsan harkan nan fa. Allah madaukakin sarki kiyaye. Sannan sai Bishrul Muraisi. Bishrul Muraisi shi kuwa ya kware ne dangane da yaɗa mummunan aqida cewa Al-Qur'ani ba maganar Allah bane, amma ma'anar magana Allah ne. Don haka sanda kake karanta Al-Qur'ani da kake cewa bi ilashi Quraysh, ba haka Allah ya faɗe shi da wannan ainihin wato harufa ba, innama mala'ika Jibrilu ne ya fassara shi da harufan da mutane ke iya fahimta. Sai suka ce tsarki ya tabbata ga Allah a ce Allah na magana irin maganar mutane, tsarki ya tabbata ga Allah a ce Allah yana magana da harufa da sauti. To duk waɗannan abubuwan jama'a bata ce wanda yake wajibi ne musulmi su yi taka tsantsan dangane da su. Allah madaukakin sarki kiyaye. To sai kuma shi Jahmu dan Safwan, shi kuwa dama babbar aqida ita ce inkarin siffofin Allah madaukakin sarki, cewa gaba ɗaya Allah bai da siffa. Daga baya sai suka da sai suka yi sassauci kuma suna ainihin wato yadda da wasu siffofi, wasu kuma suna yi musu ta'awili. To hatta siffofin da suka ce suna yadda da su din sai ka da aka samu ba irin yadda ce wanda musulmin farko suke ba. Idan kuka dubi waɗannan mutane guda biyar, za ku wayi gari ku ga duk wani rudani da aka samu tun daga zamanin tabi'ai har zuwa yau. In na ce yau, ina nufin har zuwa wannan wata na Rabi'ul Tsani da muke ciki ɗin nan na hijira na da 1432, duk su ne suka haifar da shi. Duk wata bid'a da duk wata muguwar fatawa da aka yi a musulunci ta son zuciya ta taho ta hannun waɗannan mutane ne, ko kuma su suka salsalata. Allah madaukakin sarki kiyaye. Malam yake cewa wa ghayru ha'ula'i kathirun, yace da waɗansu ma waɗanda ba waɗannan ba suna da yawa. Min ula'ika allazina kanu yukhfuna zandaqatahu, daga cikin waɗannan da suke boye zindiƙancin su. Malam yace fa faddaha Allahu amrahum, Allahu akbar, sai Allah ya tona al'amarin su ala aidi jihabi zati ulama'i alhadisi, a bisa hannun ƙwararru daga cikin malaman hadisi. Min ahli sunnati wal jama'a, na daga cikin ahli sunna wal jama'a. Haka abin yake fa, kuma dole ku ci gaba da karatu, domin waɗannan mutane suna bayyana ne a kowane zamani da salo iri-iri. Yanzu in ba yau ba ka taɓa jin cewa Abul A'la Al-Maududi ba mu'tazali ne? In ba yau ba ka taɓa jin cewa Muhammad Mamaduke Pickfall, wanda ya fassara Qur'ani da Turanci, ka taɓa jin cewa yana da aqida ta mu'tazilanci? Ka taɓa jin cewa wannan Yusuf Ali, wanda ya shahara mai fassara Al-Qur'ani, ka san cewa shi ma yana da wannan aqida ta mu'tazilanci? Dukkan su ne.
shi yasa aiki ya fuskanci manya-manyan malamai irin su Professor Taqiyuddin Al-Hilali tun a lokacin yana lecturing a Jami'ar Islamiyya yau fiye da shekara 40 da suka gabata ya suka tashi suka ainihin da shi da Professor Muhammad Muhsin Khan suka zauna suka sake wa Al-Qur'ani Standard English Translation wadda wannan fassara ita kadai ce a yau zaka iya daukanta a matsayin madogara sai fassarar Tahzibi na Ibn Kathir wadda ainihin Darus Salam suka yi dake ainihin Jidda da aka buga ta a cikin mujalladi 9 amma galibin fassarorin Al-Qur'ani da kuke gani na Turanci wallahi kashi 95 bisa 100 su ire-iren waɗannan ne suka yi ka dai jiya na bayyana maka akalla waɗannan guda uku ko hudu Mamaduke Pickfall Abul A'la Al-Maududi Yusuf Ali sannan sai wanda shi ma zindiki ne shi a cikin mu'tazilancin shine Muhammad Ali shi ma akwai translation na Muhammad Ali duk waɗannan suna nan sai an je an karanta to sa'annan sai ka dawo sai ka dubi waɗanda zandakar su kuma duk ta wuce waɗannan sune waɗannan fitsararru Rashid Khalifa gashi way translated from the original Quran the final testament authorized English version with Arabic text gasun duk ire-iren waɗannan yan fada da musulunci yasa wannan addinin musulunci ba wai ya ginu ne akan ka shiga bookshop ka sai littafi ka zo ka karanta ba dole ne ka san shin littafin wani iri ne yaya akai a ƙarƙashin wannan dole ne sai ka haƙura a ƙarƙashin wasu malamai kenan ka samu ƙwarewa da ilimi ƙwarewar da zaka iya zuwa ka dogara da yadda in ka sai littafin ka karanta da ka fara karanta sai ka ce wannan irin suka zani ba wai duk abin da aka buga aka ce taba'a muhaqqaqa mulawwana mukharrajatul ahadith ala khamsi nusakh shikenan ya zama ingantacce ba akwai tarawuj a ciki akwai tarwijat abubuwa na kwarzanta ƙarya jama'a a kadawa kashi 100 Allah madaukakin sarki ya kiyaye eh ka ga an kadawa kashi 100 yaya eh gashi nan alamba ta hudu yake cewa utiyal khalifatu Harun ar-Rashid an zo wurin khalifan musulmi Harun ar-Rashid bi ahadi az-zanadiqa bi yaqtulahu da aka kawo wani zindiki wurin Harun ar-Rashid dan ya kashe shi fa qala az-zindiqu sai zindikin yace aina anta min alf hadithin wada'tuha yace ran sarki ya dade in ka ce za ka kashe ni dan ana ganin na kirkiro su ɗan hadisai na ƙarya yace hadisai 1000 fa na tsaya na kirkira dan ka kashe ni akan in waɗannan su hadisan da na watsa cikin al'umma ya zaku da su fa qala ar-rashid sai Harun ar-Rashid yace fa aina anta ya adu wallah min abi ishaq al-fazari ya kai makiyin Allah ka manta ne musulunci yana da al-imamu abu ishaq al-fazari wa abu al-mubarak da abdullahi dan mubarak an gane yan khilaniha za su tsaya za su ainihin tace waɗannan hadisai fayukhrijaniha sannan su fitar da su harfan harfan harafi harafi za su tsaya za su yi musu tas malai yace ka duba littafin tazkiratul huffaz للذهبي لتاف تذكرة الغفاظ نا الامام الذهبي مجلدنا ده شافي نا 273 شي كuma wannan littafin kaga inda yake nan a makarantar nan tazkiratul ghufaz littafi ne mujalladi 3 gashi nan wannan littafin tarihin manyan muhaddatan musulunci yake gashi tazkiratul ghufaz al-imam al-hafiz al-dhahabi abu abdullah kana buƙatar ka karanta wannan littafin kaga waɗannan maganganu to kaga nan yanzu wannan zindikin karka dauka wai san da wannan barnar yana kafirin shi ne a cewa ya musulunta kamar yadda yanzu da zaran mutum ya zo ya ce ya musulunta kwana biyu kawai sai a ji kun dora shi akan minbarin ƙasa saboda wauta ya musulunta wai zai fara wa'azi akan kristoci shi tsohon pastor duk cikin ku kuda can taron ku ba wanda ya kware game da ilimin da kiristoci suke da su da zai zo ya wa'azi akan ka duba Ibn Taymiyyah malami ne na musulunci in ya rikice yana magana akan kiristanci kuma sai ka ce gaba daya ma tukuna shi mana bishop ne dan haka lokacin da ƴan Shi'a na ainihin wato kasar Iraki suka rinka kama ahlus sunna suna kai su kasar Cyprus, Cyprus kenan, suna siyar da su a matsayin bayi. Sai Ibn Taymiyyah ya dauki alkalamin shi ya rubuta takarda, ya sanya mata Ar-Risalatul Qubrusiyya, ma'ana takarda wasiqa zuwa ga bishop na kasar Cyprus, Cyprus kenan, tsibirin Cyprus. Yana nuna mishi cewa waɗannan mutane da ake kawo muku kuke siyan su ƴaƴa ne ba bayi ba, addinin ku kuma a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza ya hana a sai da wanda ba bawa ba. Sai wannan bishop sai ya taurin kai, sai Ibn Taymiyyah ya ce ba mamaki in kai taurin kai dan addinin naku dama ya lalace. Shine ya dauki alkalamin shi ya zauna ya rubuta littafi mujalladi uku sakamakon taurin kan, ya sanya mishi Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, ingantacciyar amsa ga wanda ya sauya addinin Al-Masih. Abinda nake cewa jama'ar musulmi, don girman Allah, me yasa ba za a samu irin Ahmad Didad ba? Musulmi ne, masani ne game da fagensu, bai isar ba? Me yasa ba za a samu ainihin irin professor ko Dr. Zakir Naik ba? Medical consultant ne, likita ne, matashi ne bai wuce shekara 34 ba har yanzu, yana da harkar consultation din da kwarewa. Ya haddace Al-Qur'ani kafin shi da Larabci, sannan ya san ma'anar shi da Turanci, sannan ya bi addinin Kiristanci kaf da addinin Budanci da duk waɗannan addinai biya san su kaf da ka. Da haka in yazo ko takarda baya rikewa a gaban shi, sai awa hudu yana magana da ka, duk ayar da zai kawo da fasarar ta, duk hadisin da zai kawo da ka zai kawo shi. Me yasa musulmi ba su yi wannan ba? Sai a ce wai yau ga wani fasto ya musulunta, sai a dauke sai a je da shi wajen wa'azin kasa, ko kuma ya ta sanarwa ta shoshin FM cewa fasto wani da ya musulunta yau zai yi wa'azi. Wa'azi suwa zai yi wa'azi? Ya san aya ne ko kwa daya? A wai zai rinka cewa a Bible a wuri kaza akwai kuskure ko kuma kuna kabbara? Wannan fa ba wa'azi yake ba, la ilaha antum wala ilaha ula'i. Domin kowannan abubuwan ba su da amfani gare ku. Sannan waɗancan kuma su ji ana cewa littafin su yayi kaza yayi kaza, ana dariya ana kabbara, wa'azi ne gare su? Ba wa'azi bane. In kana son wa'azi lafiyayyen wa'azi na Christianity, ka dauki waɗannan manya-manyan figures guda biyu da na faɗi. Ɗaya ɗalibin ɗaya ne shine Zakir Naik, ɗalibin Ahmad Didad. To waɗannan su ne zaka ce su ne wa addinin musulunci hidima ta hanyar kiran nasara da kristoci da kuma bayyana musu fuskar kuskure a cikin addinin su. Yama kun fahimci wannan da kyau? Amma fasto ya musulunta, bayan kwana biyu abinda zaka ce ina waɗannan ainihin wato fastoci waɗanda ainihin ake magana sun musulunta, ina suke? Kana jin labarin irin su yanzu? Baka jin labarin su? To ina suke? Naka ce musu su koma su yi karatun addinin musulunci, da sun fara sai ka ji sun ce su ba za su iya ba. To me za su iya? Su wai abinda suke tsammani yanzu za su zo su zauna ne, kuna ta ɗiban kuɗi ku musulmi kuna ba su? Musulmi ba su yi malaman su na asali ma irin wannan balle fasto da ya tuba? Ko kun fahimta jama'a? Wajibi ne musulmi su tsaya su lura da wannan. An sami irin wannan a nan Kaduna, yayi ta wahalar da mutane, wani mai suna Ibrahim, aka ɗibe shi gadi gadi har Jami'ar Islamiyya ta Madina sun zarba, suka samu mishi admission, aka sa hukuma ta bashi ainihin gida da scholarship da ƴaƴan shi da menene menene. Bayan ƴan watanni ya dawo ba zai iya ba. Kuɗin da aka kashe mishi a lokacin ya kai a kashe wa ɗalibai goma su je su Jami'ar Islamiyya, musulmi su dawo su amfanar da al'ummar musulmi? Kusa musulmi ya kamata mu rinka natsuwa dangane da al'amuranmu. Amma duk wani tubabban ɗan bid'a jama'a da wani tubabban kafiri, haka siddan kwana biyu ku bashi babban mimbarin musulmi ya taka ku, ya leko a ganshi, ya ɗauki darajar da kuka kafa tsawon shekaru, bayan lokaci kuma sai ya dawo yana faɗa da ku cewa ba ku san addinin musulunci ba. To duk abin da ya faru kenan waɗannan irin shakhsiya din, kamar yadda malam yace, sai da aka samu manya-manyan malamai suka tsaya suka ainihin rugurguza waɗannan daga cikin malaman ahlus sunna. An yi wa shi Abdullahi dan Mubarak tambaya cewa algafata malam, ire-iren waɗannan hadisai da waɗannan maganganu na ƙarya na ɓatanci ga addinin musulunci, idan irin ku suka ƙare ya za a yi? Sai ya ce ya'ishu laha al-jihabiza, dan Allah zai rayar da ƙwararrun malamai har duniya ta tashi waɗanda za su yi maganin su. Ka dubi irin yadda Allah yake mukafaha, Allah yake amfani da manya-manyan malamai a kowane zamani, yana rugurguza ire-iren waɗannan abubuwa. Wannan ƙalubale ne ga ɗaliban ilimi a kowane zamani suke.
tashi su yi karatun da gobe su ne za su zama malaman da za su yi addinin musulunci kariya game da ire-iren waɗannan. Don waɗannan fa dukkansu sun bayyana da sunan musulunci ne, suna da mabiya, gwamnatoci sun amince da su, suna da littattafai da suka rubuta suna yaɗawa. Ya kamata musulmi su sani, dan mutum ya zo ya ce jama'a ni zindiki ne, na zo zan ɓata musulunci, za a bi shi ne? Sannan ya shigo cikin addinin musulunci yanayin abin da yake ƙarara an san ba daidai ba ne, za a bi shi ne? Amma zai bayyana salahiyya ne, zai bayyana nagarta ne da halayen kirki da jan hankalin mutane, sai an taru gare shi kawai shikenan, sai a ji ya ɓallo wata aƙida. Dan ya san a lokacin waɗanda za su dare ba su wuce kashi ɗaya bisa biyar ba, huɗu bisa biyar za su ci gaba da bin shi. Dubi abin da Ibrahim Zanzaki a Najeriya, lokacin da ya jawo mutane da sunan mai jawo su da sunan za a yi gwagwarmayar addinin musulunci a kafa gwamnatin musulunci, lokacin da shi'ancin ya bayyana gaba ɗaya suka watse, ba gaba ɗaya suka watse ba, shikenan yanzu sai ya dawo abin da da in an faɗi cewa aqida shi kaza ce, shi da sauran mabiyan suna cewa ƙarya ne, yanzu sun fito ƙarara don sun san cewa yanzu sun riga sun dafa ƙasa. To in ka ce da kun ce ƙarya ne, sai ya ce abubuwa ne suka canza. Shikenan. Mala ya ce wa qad tarakkaza juhudu ha'ula'il a'da fi muharabati sunna fi niqat at-taliya. Mugun kwazo na waɗancan ire-iren mutane gaba ɗaya ya duƙufa ne wajen faɗa da sunna dangane da mas'alolin nan masu zuwa, wato duk wani mugun kwazon su da suke yi, wanda suke yi domin faɗa da sunna, jama'a ga inda zaka same shi. Awwalan na farko, ko dai ka samu raddi sunna bi mujarradi uqulihim, ture sunna da tsurar hankalin su kawai, kawai da an ce Allah ya ce ko annabi ya ce kawai sai ce san bi yadda ba, me yasa sai ce yaushe za a ce annabi zai faɗi kaza 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 kaza, kawai sai ta kawo ainihin wato mummunan hankalin shi yana ainihin rusawa. Saniyan na biyu, at-ta'anu fi riwatiha bil hawa, sukar masu riwaya sunna da ainihin wato san zuciya, kaji mutum ya ainihin tsine wa sahabban manzon Allah ya ce dukkan su sun yi ridda da annabi ya rasu sai yan kadan. Yanzu ya ce ainihin Abu Huraira ƙarya yake yi, ana bashi ainihin wato koko da ɗan ƙanzo da ɗan dagwadago. Yanzu ya ce abin da ya shafi riwayoyin Aisha yaushe za a ɗauka bayan ta ci amanar manzon Allah ta yi kaza ta yi kaza, subhanallah, hadha buhtanun azim. Yanzu yana sukar manyan malamai daga cikin tabi'ai kamar su wa, kamar su Ibn Shihab az-Zuhri, cikin malaman tabi'ut tabi'i ne yana sukar su Imam Malik, a cikin almajiransu yana sukar manya-manyan malaman da suka yi aikin tara sunna irin su al-Imamu Ahmad, irin su al-Imamu al-Bukhari, duk waɗannan dalilai ne akan at-ta'an fi ruwati as-sunna bil hawa, sukar masu ruwaito sunna da san zuciya. Salisan, wadu ahadith ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ilsaqaha bis sunna, kirkirar wasu hadisai na ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma hada su da sunna wadda ta inganta, sai a cudanya, a cudanya na annabi da waɗanda ba nashi ba. Wa hadhihi al ahadith, su waɗannan hadisai, imma tunaqidu sunnata nafsaha, ko dai ka same su suna warware sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, au tunaqidu al ma'qula, ko kuma ka samu suna ainihin warware abin da hankali lafiyayye ya amince da shi, au al ma'luma bid darura, ko kuma ka samu suna warware abin da yake sanannan abu ne tabbas a cikin addinin musulunci, sai ga waɗannan irin hadisai suna warware su. Wa zalika li yu'ada billahi ko billahi ma ala sunna, duk sun yi wannan abin ne domin a koma ana zargin sunna, aw ruwatiha, ko kuma masu riwayata, wa huma ba ko bara'un min zalika, da ita sunna din da ita ainihin wado da masu riwayata sun barranta daga tufka da warwara. Ma'ana za a kirkiri wasu hadisai jama'a, dan in ka karanta hadisin kana gani sai ka ce to ai wannan shirme ne, sai a ce to ai irin musuluncin kenan. Ire-iren waɗannan hadisan ne Salman Rushdie ya amfani da su a cikin littafin shi da ya sawa The Satanic Verses. Idan ka je kana karanta kawai wannan littafin yana nan muntashar akan internet, ko ina ka je ka neme shi kawai, The Satanic Verses. Ire-iren waɗannan hadisai ne yake ɗibowa, sai ya ce yanzu dan Allah dubi abin da aka ce a cikin wannan hadisin. Yanzu wannan hadisin shine addinin musulunci, wannan ya nuna addinin musuluncin mashirme ne. Malamin hadisi da ya karanta sai ga ai wannan ba hadisi bane. To waɗannan zindiƙan ne na farko suka kirkira, dan waɗannan na ƙarshen duniya su dawo su samu tsanin da za su kai ga kaiwa addinin musulunci farmaki.
Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To jama'a kun dai ji ainihin waɗannan wurare waɗannan.
Sai malam yace wa qattana wa arafd as-sunnati bi mujarrad al-aql ila awwalan ar-radd al-mutlaq radd khabar al-ahad thalithan wa yumkin an yulhaqa bi radd khabar al-ahad wa radd الزيادة على النفس باعتبار أن السبب في ردها لكونها خبر آحاد وسأوجز القول فيما يلي عن كل نقطة من هذه النقاط ما لك تشوى وقد تنوع رفض السنة بمجرد العقل حقيقة وإيد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم da tsantsar hankali wato kawai mutum ya da'awar cewa hadisi kaza ko sunna kaza ta saba wa hankali wannan irin ainihin watsi da sunna da irin wannan salan na watsi da sunna nau'i ne da ya karkasu zuwa ga ar-raddul mutlaq tun kudewa kai tsaye kawai da an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kawai mutum ya ce ba zai karba ba wannan shine ar-raddul mutlaq kawai tun kudewa kai tsaye ba tare da wani kaidi ba ثانيا النبي رد خبر الآحاد رد خبر الآحاد سيقوم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ديك آحاد واتو حديث ده بكلمة متواتر حديث بيضاو مشهورين وعزيزين وغريبين أما فيا إنغانتا أما إنو وأننا متانيسي سي أي آحاد نبراس كالحيش وأن ما نوئيني نوات إيدة سنة ثالثا نوئين أكو ويمكن أن يلحق برد خبر الآحاد kuma abu ne wanda yake daidai ya yiwu a ɗamfara ainihin wato ture hadisin ahad wato tunkuɗe hadisin ahad to ga wani hukuncin wani nau'in na tunkuɗe wanda shi ma zai haɗu da shi shine raddu ziyada ala nafsi ƙarin da ya zo a kan wani nafsi sai a tunkuɗe shi bi itibari anna sababa fi raddiha li kauniha khabar ahad saboda wai shi mai turewa yana lura da cewa ai asalin ya tunkuɗe din ne saboda kasantuwar wannan ziyadar bata zo ba sai a cikin hadisin da yake ahad ne misali jama'a sai a samu hadisi wanda asalin shi sahihi ne mutawatiri amma sai wata ziyada wani ƙari da zai zo akan wannan hadisi sai ya zama shi ba mutawatir bane misalin hadisin Abu Huraira da Abdullahi dan Umar wanda yazo cikin Sahih al-Bukhari da Muslim cewa Annabi na zauna wani sahabi yazo yace mutumin kauye ne halat na halaka na shiga uku na lalace sai manzo Allah yace mishi lafiya me halaka ka me yace waqa'tu ala imra'ati fi ramadan wa ana sa'im na sadu da matata a cikin watan azumi ina azumi Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace kana da halin ka yanta bawa yace kana da halin ka ciyar da miskine su yace kana da halin yin azumin watanni biyu a jere yace shikenan sai mutum ya samu riya zauna can sai aka zo da wani kwandina guda biyu ko makamancin haka na dabino Nabi yace mishi dauki ka je ka ainihin yi kafara da wannan a takaice wannan ainihin wato hadisi ya zo da magana ta daya ita ce dan tabawa magana ta biyu ita ce ciyar da miskine magana ta uku ita ce azumin watanni biyu amma wannan hadisin a cikin riwayar Bukhari da Muslim ba zo da magana zai rama wannan azumin da ya karya ba ku kiyaye kafara kawai akai magana to kafaran nan da akai magana ita ce waɗannan abubuwa ɗayan su amma shin azumin da ya karya ta hanyar jima'in zai rama shi ko ba zai rama ba al-Imam ad-Darqutni shine ya ruwaito wannan to yanzu wannan riwaya ta Darqutni riwaya ce wadda take ahad ziyada ce ahad to yanzu kaga wannan ƙarin riwaya ce ta zo akan riwayar da take mutawatira ko kuma kace akalla dai ta wato ingancin wannan dai bata kai wannan ba kun fahimta jama'a saboda haka kaddara wannan mutawatirar ce wannan kuma ahad ce sai ce to yaushe za a dauki ziyada wadda ta zo a cikin riwayar da take ita riwayar mutawatira ce a dauki kuma ziyada wadda ta zama ahad ce a hada su kuma a hukunta kaman nan a ce kenan wanda duk ya sadu da matar shi da rana zai rama wannan azumin guda daya sannan kuma zai yi kafara kuma dole ne ya rama kamar yadda yake dole yayi kafara sai su ce a'a dole yayi kafara ya tabbata a hadisi mutawatiri amma dole ya rama hadisin ahad sai a ce ai ya inganta sai su ce a'a yaushe za a dauki ahad a matsayin ziyada a hukunta su hukunci ɗaya tare da abin da yake mutawatiri to wannan ma nau'i ne na inkarin sunna ku kiyaye abin da ke mini takaici a wannan zamanin shine an samu wasu ɗan uwanmu ne salafiyyun 100% amma rashin nuna a cikin ilimin mustalahul hadith ya afkar da su wani nau'i na irin wannan maganar da muke yi shine almajiran malam muqbil na kasar Yaman da yawa sun fada cikin ire-iren waɗannan abubuwan kuma wannan gaskiya saboda Allah rashin kwarewa ce da rashin nuna ta kai su ainihin ga haka misali me wannan littafin mutumin ƙasar Yaman ne kuma daga cikin ainihin wato almajiran malam muqbil nuzhatul albab fi qawli tirmizi wa fil bab mai suna malam hasan ibn muhammad haidar alwa'ili na yi cikakken bayani dangane da wannan littafi a lokacin da muka zo za mu fara karatun littafin jami'ul tirmizi aljami'ul kabir a muciya cewa yana ɗaya daga cikin littafan da za mu rinka dogaro da shi da ikon Allah wajen takhrijin waɗannan riwayoyin da al'imamu tirmizi yake faɗinsu ya ce wa fil babi an fulanin an fulanin wa fulan innama kadai a wancan lokacin abin da ban tsaya na yi bayani ba ita ce wannan matsalar wadda a haƙiƙanin al'amari sai daga baya ne ma ta gama fito mini ƙarara amma a wannan lokaci ina tantamar shin hakan din da gasken ya rinka faruwa sai daga baya na haƙaƙi haka shi yasa dangas gaba gadi yanzu nake faɗin haka yana ɗaya daga cikin mutanen da sukan yi inkarin ziyadat waɗanda suka zo akan wasu riwayoyi waɗanda riwayoyin suna da asali su kuma waɗannan ziyadat zai zama asalinsu ba ɗaya ne da waɗancan ba zai zama sun samo wata hanyar ne daban kuma ya zama ingancinsu bai kai wancan ba to kawai galibi ma sai raunatar da wannan to wannan ba shi kadai ba da yawa almajiran muqbil a yau sun shiga cikin wannan matsalar kuma abin da ya kai ga haka jama'a shine tasadduri ba tare da nudoji ba shine ka matsa ka fito a fage na ilimin hadisi ba tare da ka nuna ba dan haka wannan matsalar babbar fitina ce a ce wasu waɗanda suke bin manhaji na salaf su ne ainihin a cikinta kuma abin da ya kai wannan galibi wai ƙoƙarin komawa manhaji ne na ƙudama ta hanyar kyaman manhajin mutaakhirina tare da cewa shi manhaji na mutaqaddimuna ba rugurguza shi ake ana cewa bai da amfani ba gaba daya kamar yadda ba komawa ake gaba ɗaya kuma a tare a jikin manhaji na mutaakhirina ba wato kai da kazo yanzu mu'asir yanzu in kun lura kenan abubuwan sun kasu nau'i uku mu da ke rayuwa a waɗannan zamani mu ma muna daga cikin mutaakhirina amma mutaakhirul mutaakhirina ne amma tunda muna rayuwa a irin wannan zamanin ana kiran masu rayuwa a wannan zamanin da mu ɗaliban ilimi da malamai na wannan zamanin gaba ɗayan mu ana kiran mu al-mu'asirun ko asriyun wato waɗanda ke rayuwa a wannan zamanin to menene matsayinmu dangane da hukunce-hukuncen kudama'u irin manya-manyan malaman ainihin jarh'u wat-ta'dil irin su Shu'ba su Abu Hatim su ainihin Bukhari su Imam Ahmad su Nasa'i da makamantan waɗannan sannan menene matsayinmu dangane da hukunce-hukuncen da muta'akhirina irin su Ibn al-Mulaqqin al-Zahabi البيهقي العراقي ابن الصلاح سنووي ده ابن حجر ده ونن مكرنتا تمال النور الديني الحيطمي me matsayin mu dangane da manhajin da su waɗannan suke bi. Ta iya yiwa ka tambaya ka ce abin kuma akwai bambanci ne a asalo ne na ilimi, kamar yadda da can an samu wani lokaci da ake karantar da karatun Alkur'ani ta hanyar rubuta sha allo, ana haddatar da mutane sai a ɗauki wannan tariƙa ce ta ƙudama, sannan sai aka taho da wata hanya yanzu wadda a zamanance ake buɗe Alkur'ani ana karantar da yara kai tsaye daga ainihin Alkur'ani ɗin, ko ana rubuta musu shi a bango naka karantar da su, ba za a tabbatar da cewa an share ba sai an tabbatar da duk wanda ke ajin ya haddace abin da aka rubuta. Kaga yanzu abin da zaka ce ai ba Qur'ani ne aka canza ba, salan haddan ne wanda ne yiwa waɗanda suka zo daga baya sun fahimci cewa babu shakka waccan hanya tana da matsaloli na jinkiri da dadewa wajen hadda Alkur'ani, dan haka sai aka yi kokarin samu wata fasaha wadda za ta taimaka a zassauki a haddace ba tare da shan wahala irin waccan ba. Menene kuma makasudi dama a haddace? In kun gane wannan, waɗannan malamai ƙudama'u su suka yi hukunce-hukunce akan mazajen da suka ruwaito hadisan, waɗanda dama zamani ɗaya suke tare suke sun gansu sun mu'amalance su, don haka suna magana ne akan mutanen da sun san su. To da suka tashi sai suka rinka hukunta hadisan waɗannan mutane da gwargwadon yadda suka san su. To abin da ya faru, sai a ji hadisin da al-Imam al-Bukhari ya hukunta cewa wannan hadisi ƙarya ne saboda wani ne ya ruwaito shi maƙaryaci, sai ka ji Imam al-Bukhari ya ce ni na taɓa ƙure shi ma wata rana a sallar Juma'a maƙaryaci ne, sai ga shi ya ruwaito wannan hadisin, Imam al-Bukhari ya ƙaryata hadisin. Daga baya sai a zo a samu al-Imam al-Zahabi kuma ya ce hadisin sahihi, sai mutane su ce to yanzu Imam al-Bukhari da har ya ce ya daɗa wanda ya ruwaito wannan hadisin maƙaryaci ne, ya za a yi da wannan magana? Waɗanda suke da ainihin kusurul ba'a, suke da takaitawa wajen ilimi da masaniya da bincike, sai su hukunta cewa ba zai yiwu a ɗauki maganar Imam al-Zahabi a watsar da ta Imam al-Bukhari ba, don haka ta Imam al-Bukhari ita za a gamsu da ita. Na'am, idan ya kasance ita wannan hanyar da al-Imam al-Zahabi ya hukunta ita ce hakikanin wadda Bukhari ya hukunta, amma abin cewa idan daga baya wata hanya ce ta samu ba waccan da Bukhari ya hukunta ba fa, don haka Zahabi ya hukunta wata hanya ne wadda wannan hadisin da wancan maƙaryacin ya ruwaito, an kuma samu wani ne gaskiya ya ruwaito shi, don haka hukuncin da al-Imam al-Bukhari ya yi daidai ne da gwargwadon hanyar, kamar yadda hukuncin da al-Imam al-Zahabi muta'akhiri ya yi daidai ne saboda wata hanya ya samu. Ɗauki hadisin ainihin al-Ajin, hadisin ajin na dunkula hannun an zo tashi daga sallah, sahabi Abdullahi ɗan Abbasin ya ruwaito shi, a haka aka faɗi cewa Ibnu Abbasin ya ruwaito shi, amma babu isnadi balle ko hukunta shi a yi, don haka aka samu manya-manyan malamai irinsu Ibnu Salah, irinsu Ibnu al-Mulaqqin, irinsu al-Imam an-Nawawi, suka haɗu baki ɗayansu da su Iraki akan cewa wannan hadisi hadisi ne batilun la asla lahu. Sai daga baya wannan hadisin gashi wani cikin ƙudama'u, ba muta'akhiri ne ba, don waɗannan duk da suka yi magana ma muta'akhiru ne, to sai gashi wani cikin ƙudama'u shine al-Imam Abu Ishaq al-Harbi ya ruwaito shi a cikin wannan littafi nashi mai suna Gharibul Hadith, da isnadin da wannan zamanin su Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani suka zauna suka gagga isnadin dalla-dalla, kuma ba shi da wata matsala da za ta hana a kyautata shi, don haka suka tabbatar da cewa wannan ainihin hadisin da Ibnu Salahi da Nawawi da ainihin Ar-Rafi'i da Al-Ghazali da manya-manyan malamai irin waɗannan suka ce hadisi ne batul la asla lahu, sai Albani ya ce hadisi ne hasan. To amma dubi can sun hukunta hadisin ne da riwayar Ibnu Abbas, anan kuma an samu riwayar hadisin ne da riwayar Ibnu Umar, kaga daga nan zaka gane cewa mafitar hadisin daga Ibnu Abbas ba ita ce mafitar hadisin daga Ibnu Umar wanda aka hukunta ba,
amma ko a wannan sai da aka samu wasu suka gidadance irin su Bakar Abdullahi Abu Zaidi suka ce wane ne albani a wannan zamani da ya isa ya rugurguza haduwar maganar da manya-manyan malamai suka yi dangane da tabbatar da cewa hadisin batil ne wannan yana daga abin da ko dai rashin kwarewa haka albani ya zata game da Bakar Abdullahi dan Zaidi Allah ya gafarta musu a cikin tamamul minna yake cewa fadda'a ba'd an-nashi'ina fa ankara ba'd an-nashi'ina yace sai wani dan bana bakwai kaga yana ganin bai dahu ba bai nuna ba kenan dan bana bakwai in ka fahimci Hausa saboda haka kenan in ma rashin kwarewa ce in ma kuma an kware din amma sai a sa son zuciya domin makhrajul hadis laysa wahid mafitar hadisi ma ba ɗaya bace sunan duk maganganun da suke cewa suke hadisin da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito wanda ba shi da isnadi hadisin batil ne sai kuma ga hadisin nan gar ibnu umar ya ruwaito da isnadin gashi ana gani a cikin littafin da almajirin imamu ahmad ibn hanbali abu ishaq ibrahim al-harbi ya ruwaito shi da isnadi kaddara koda na ibnu abbas ne fa aka samu wani ya ruwaito shi da isnadi yanzu ko sun ce ba isnadi sai a ce a ba su gani bane sai suka ce babu balle abinda suke magana daban da wanda ake magana to a ƙarƙashin wannan in ma rashin gogewa ta sa ko kuma son zuciya ina fata an gane misali yanzu hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce rana asabar ba a yin azumi na nafila sai dai azumin farilla idan gari ya waye mutum bai samu abin da zai karin kumallo da shi ba ko da bawo na ice ya yaga ya tauna ya tsotsuruwan dan ya tabbatar da cewa baya azumi wannan hadisi in ka dubi manya-manyan malamai irin su Imam Malik da irin su Abu Hatim da manya-manyan malamai irin su al-Imam Abu Dawud as-Sijistani da makamantan su gaba ɗaya kalmomin su sun hadu akan cewa wannan hadisi bai tabbata ba to amma wannan hadisin da suka ce bai tabbata ba sai gashi da wasu hanyoyi daban da waɗancan da suka yi magana to kun ga anan ya kamata kenan duk wanda zai wannan aiki sai ya rinka natsuwa in ba haka ba sai ya zama abinda aka zo ake maganar ba shine asalin waccan maganar ba ko kun fahimta da kyau jama'a dan haka kun ga kamar wannan hadisin Ibn Abbas shine suka ce bai tabbata ba shi kuma wannan malami yana cewa eh hadisin Ibn Abbas bai tabbata ba shi ma ya tabbatar da haka sai ce amma kuma shi wannan hadisin da wannan riwaya an samu shi daga Ibn Umar ya tabbata daga Ibn Umar to dan me zaka gidadance kaga magana asalari take kamar hadisin sayyidina Usman wanda ke cikin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyar da shi wannan hadisin da wannan lafazin sayyidina Ali ma ya ruwaito shi amma wane ne ya ruwaito shi daga sayyidina Ali ko ta hanyar sayyidina Ali wani makaryaci ne ka karanta littafin al-Kamil fi du'afa'ir rijal na al-Imam Ibn Adi al-Jurjani wannan makaryacin da ya ruwaito shi da malamai suka tare sai suka ce riwayatu Ali mawdu'a riwayar Ali ƙarya ce wa riwayatu Usman sahiha riwayar Usman ita ce sahihiya to yanzu nan kaga fa hadisin ne da wannan lafazin amma ana cewa wannan hanya bata inganta ba wannan kuma ta inganta tana cikin Bukhari da Muslim to karka gidadanci ka ce a yaushe za a ce manya-manyan malamai irin su Ibn Adi sun hukunta cewa wannan hadisi ƙarya ne yanzu kai zaka zo ka ce ya inganta kuma yana Bukhari kana nufin cewa Ibn Adi bai karanta Bukhari ba sai a ce a yana maganar hadisin da riwayar Ali bai tabbata ba amma da riwayar Usman mu muke magana so kun ga maganganun biyu ne to kullun jama'a malamai na ilimin usulul fiqh suna cewa asan fasida wanda ya hada hukunce biyu waɗanda suke sabani da juna ya hada su a hukunci daya to yayi mummunan kiyasi misali zakata farilla nau'i takwas na mutane ake ba amma zakka ta fidda kai fa nau'in mutane biyu ake bayarwa to idan yanzu kawai ka dauka cewa tunda an ce mata zakka ita ma duk da an ce fidda kai dan haka dole a raba ta ga nau'i takwas din nan ko kaga ka cudanya hukunce biyu waɗanda ba daidai bane dan haka ku kiyaye na daga cikin matsalar da su waɗannan ƴan uwan namu suka samu almajiran muqbil shine yawan inkarin ziyadat da suke zuwa akan ainihin wato hadisai waɗanda su hadisan sahihai ne to kawai da wata ziyada ta zo kawai sai su ainihin make ta ko da zaka ga ya tabbatar da gashi nan ta tabbata amma sai kaga ya ce to amma fa wannan ziyadar kuma ta saba waccan wai ma'anar ta saba ita ce waccan sahihi ya ce wannan kuma ziyada ta zo da isnadi hasan to ta saba rashin kwarewa ce kuma gaskiya wanda duk ya zauna da su ya san suna da rawar kai in ba haushe yace kana da rawar kai yana nufin kana da gaggawa to duk mai gaggawa kuma a cikin wannan harka ta ilimin jarhi wa ta'dil to za a same shi da karancin kwarewa da kuma rashin kwaba da yawan kwaba abubuwa waɗanda sai daga baya ne ya samu kanshi a kwarewar zai dawo da dama dan haka jama'a abinda wannan karatun namu yake cewa na tsawaita jarhin shi ne don matsala ce guda ɗaya tere shi ni kuma na sake fito da wasu rasanata matsalar guda ɗaya shine daga cikin waɗanda ke inkarin sunna sune waɗanda suke cewa hadisi ahad ba a hujja da shi mai hadisi ahad shine riwayar da take koda ta tabbata amma bata kai matsayin mutawatira ba waɗannan mutane suna daga cikin munkirin sunna to sai malam ya ce wani reshe na waɗannan mutanen sune masu inkarin ziyadar da ta zo ta hanyar hadisi ahad wanda kari ce akan hadisin da yake mutawatir yace su ma ba su da bambanci da waccan to shine ni kuma sai na kawo irin wannan barnar da su waɗannan ainihin ƴan uwan mu suka fada ciki wanda yake a kashin gaskiya saboda Allah a yau sun koma zaka ga la ilaha illa wa la ilaha illa su dai ba ga manhaji na kudama udin ba su kuma ba ga manhaji na ainihin mutaakhirina ba sannan su kuma ba su tafi tare da malamai waɗanda suke mu'asiruna irin su malam Yahya ibn Abdurrahman al-Muallim da malam Ahmad Shakir da malam Muhammad Nasiruddin al-Albani da makamantan waɗanda suke da gogewa duniyar zamanin su ta tabbatar da iyawarsu to sai ka samu su waɗannan matasan ba su dace da tariqatul qudama ba basu dace da tariqatul mutaakhirina ba basu kuma dace da tariqata mu'asirihim wannan yake nuna kaga akwai rashin gogewa sai sa ba ga so da dama riwayoyin da Ahmad Shakir yake ainihin wato inganta su da ziyadat ire-iren su sun zo sai ga suna ta buge su daga ciki akwai lafazin qalin da yazo akan hadisin Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al'umma za ta kasu kashi 70 da kaza sa kashi 70 da kaza kashi 70 da kaza al'umma ta ne za ta kasu kashi kaza sai suka ce wanne ne daidai sai ce ma ana alaihi al-yawm ana wa ashabi wannan ziyada mafi karancin hukuncin ta hasan amma haƙiƙanin al'amari hukuncin ta ingantacce shine sahihi wato sahihul lidairi ma da suka zo sai suka buge ta da cewa ziyada ce munkara irin wannan ta'adin yana nan da yawa to matsalar take faruwa da tattafan su ga sunan ana ta bugo su daga Misra kuma suna yawo a cikin dalibai nan ba su da tamyizi dalibai mu a Najeriya ba su da tamyizi ba su san ko da yake wallahi musta'an wane ne musu gatan ya zauna ya karantar da su ya tsaya ya bambance musu abubuwa karfin imanin su ne ma kawai da son sunna yasa suke sai suna daura suna karanta Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka jama'a kun ji wannan sai malam yake cewa wa sa'ujizu al-qawla fi ma yali an kulli nuqta min hadhihi al-niqat yace zan takaita magana insha Allah ta'ala game da kowace gaba daga cikin waɗannan gabobi kun ga ya faɗi gabobi guda uku gaba farko masu tunkuɗe ainihin wato sunna kai tsaye gaba ta biyu masu tunkuɗe sunna da da'awar cewa khabari ne ahad gaba ta uku masu tunkuɗe sunna da da'awar cewa ziyada ce akan ainihin wato riwayar da take mutawatira ita kuma ziyadar ahad ce malai yace awwalan raddus sunnati mutlaqan tunkude sunna kai tsaye wa khulasatu qawli ahli hadha ar-ra'yi yace takaitacciyar magana da masu wannan ra'ayin suke akanta cewa suke anna al-qur'ana wahdahu yakfi al-qur'ani shi kadai ya isar wa huwa al-islam wahdahu dan haka al-qur'ani shi kadai shine musulunci wala hajata ila sunna babu buƙatuwa zuwa ga sunna illa anna ba'd al-qa'ilina bi hadha sayde kuma wasu masu fadin irin wannan ra'ayin yastasnuna sunnata al-amaliyya suna togaciya game da sunna ta aiki ta tafasilis sala wa zakati wa nahwihima kamar bayani dangane da sallah da zakka waɗanda suka zo dalla dalla a Qur'ani da kuma makamantansu sai su ce idan ire-iren waɗannan ayyuka ne waɗanda ba su zo a Qur'ani ba sai suka zo a cikin ainihin hadisi sai suka zo a sunna sai su ce to za a iya karɓe an misali yanzu zama tsakanin sujuda ta farko da sujuda ta biyu da zaman tahiya da zaman jilsatul istiraha duk akwai su a Qur'ani babu to waɗannan ayyuka ne ko zikirori ne ayyuka ne sai su ce to irin wannan in an samu hadisi ahad ya zo da shi za a karba amma kamar tahiya a cikin sallah ka gaba aiki bace mecece zikiri ne sai su ce to in har wani hadisi ya zo da ita wanda yake ahad ne ba za a karba ba amma fa ba dukkan su ne ma suka yarda da wannan togaciyar ba wasu ne daga ciki ku kiyaye amma sauran abin da suke akai shine ba a da buƙatar wata aba mai suna sunna al-Qur'ani ya isar in ka taba shi sai ka ji yana cewa Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minuna wannan hadisi kuma za su yi imani da shi bayan Allah da ayoyi ka yarda da Allah ka yarda da al-Qur'ani wannan hadisi kuma kaga anan hadisi ba ana nufin hadisi da istilahi na malaman hadisi ba me yake nufi da hadisi zance wacce magana kuma za su sake yadda da ita bayan magana Allah da maganar ainihin bayan imanin su da suka yi da Allah da kuma maganar shi saboda haka kun ga masu wannan maganar abinda jumhurin su suke akai shine ne inkarin sunna mutlaqan kawai ba su yadda da wani abu da ake kira sunna ba amma kamar yadda malamin yake sai dai an samu wasu daga cikin suna cewa abinda ya zo a Qur'ani a dunkule idan aka samu sunna ta farfasa bayanin shi a aikace wannan babu laifi za a iya karbe dan haka zakka Allah ya bayani akan farlancin ta a Qur'ani Allah ya bayyana waɗanda za a ba zakka a Qur'ani amma menene za a bayar yaya za a bayar kun ga wannan duk bayani ne na aiki ko to sunna ta zo da shi sai su ce to in hadisin da ya zo da shi bai kai martaba ta ainihin wato mutawatiri ba ahad ne sahihi to za a iya karbi jama'a kun fahimci wannan da kyau waɗannan dukkan su biyun faɓatattu ne jama'a hatta su waɗannan da suka yi togaciyar waɗannan tafasil ɗin ko tafsilat ɗin duk gaba ɗaya ɓata ne domin abin da yake wajibi shine matuƙar abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai mutawatiri ko bai kai ba ahad din ne garibi ne ko mashhuri ko aziz matuƙar ya tabbata kawai shi kenan Ibnu Hazmin ya ce ba abin da zai hana ainihin ai aiki da shi haka maganar take kuma wa kad bada buzur hadha ar-ra'y ya ce tsurowar wannan ra'ayi ya fara ne fi awakhir asr sahaba a ƙarshen zamanin sahabbai to jin an ce a ƙarshen zamanin sahabbai karka dauka sahabbai ne masu wannan ra'ayin a ƙarshen zamanin sahabbai shine farkon zamanin tabi'ai to daga cikin su ne aka fara samun wannan ka sani da cewa duk wata barna da kake ji bata bayyana a cikin sahabbai ba dan haka malaman hadisi ba su taba yadda a danganta wata barna ga zamanin sahabbai ba wato ga sahabbai ba duk barnar da za a danganta sai dai kaji an ce a ƙarshen zamanin su lokacin da tabi'ai suka fara bayyana ke na fata an gane wadhalika min khilal mawaqif ba'd al afrad waɗannan irin halayen ma sun bayyana ne a yayin da wasu ɗaiɗaikun mutane suka ɗauki irin wannan matsayin ba wai ƙungiyoyi bane ma ba wata ƙungiya bace ta bayyana ta tabi'an a wannan ya bayyana ne a tsakankanin wasu ɗaiɗaikun mutane kama tadullu ala zalika an-nusus at-taliya kamar yadda waɗannan nasoshi za su ainihin nuna ga su awwalan na farko anil hasan al-basri
daga babban tabi'i Al-Hasan Al-Basri yace anna Imran ibn Husayn kana jalisan wa ma'ahu ashabu. Imran dan Husayn ya kasance yana zaune yana tare da ainihin jama'a shi. Fa qala rajulun min al-qawm, sai wani daga cikin jama'a yace la tuhaddisuna illa bil-Qur'an, kar ku sake ku karanta mana komai sai al-Qur'an. Imran dan Husayn yana cikin dalibai ne yana musu karatu, shi sahabi ne. Sai wani ciki yake cewa mu a daina gaya mana komai, Qur'ani kawai. Qala fa qala la hudnu, sai shi ainihin Imran dan Husayn yace da shi udnu, matso. Fadana, sai ya matso. Fa qala, sai yace ara'aita law wakilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an, me kake gani kai da jama'arka da kuka yadda da wannan irin ra'ayi, da za a bar ku da al-Qur'ani, a kunta tajidu fihi salatal dhuhr arba'a, zaka samu raka'o'i hudu na sallah azhar a cikin al-Qur'ani, wa salatal asr arba'a zaka samu sallan al-asr raka'a hudu, wal maghrib thalathan zaka samu ainihin wato sallan maghrib raka'a uku, taqra'u fisnatayn sannan kuma zaka yi karatu a raka'o'i biyun farko a bayyane, duk akwai wannan zaka samu a Qur'ani. In ba ku manta ba, mallam yace waɗannan bayanai duk an gabatar da su a can baya a shafi na 21, in ka koma zuwa ainihin wato shafi na 22 mallam ya tsaya duk ya kawo mana waɗannan ainihin maganganu da ainihin isnadodin su ingantattu. Al-Imam al-Baihaqi da Al-Khatib al-Baghdadi da ainihin Ibn Abdul Barr a Jami'u, ainihin wato Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, su suka ruwaito wannan. Daga ƙarshe wannan mutum, bayan da Imran dan Husayn ya gaba buga mishi wannan misali, an ce ai Safa da Marwa a cikin Al-Qur'ani, amma a ina aka ce ai guda bakwai, an ce ai kaza a ina aka ce kaza, duk abubuwan da Qur'ani ya faɗa asalin su, amma kuma sunna ce ta bayyana tafsili sai ya kawo mishi su. Ƙarshe sai mutumin yayi nadamar wannan magana, sai ya koma ya fara koyon ilimi. Ashe da can gardi ne ga Qur'ani, amma bai san ma'anar shi ba. Haka zaka samu yanzu mafi yawancin gardawa da alarammomi da suka haddace Al-Qur'ani, zaka same su ba su imani da Al-Qur'ani, ba su imani da fiqh ba, ba su imani da ainihin hadisi, ba su imani da fiqh ba. Dan haka duk maganganun da kuka zo za ku faɗi, sai kawai kaga sune muku kallon banza da ku da waɗannan maganganun na Qur'ana, hadisi ko na fiqh. Amma yayin da wannan bawan Allah ya koma ya ilimi, kamar yadda riwayar in ka koma zaka ji yadda zaka faɗi maka a cikin waɗannan tafai al-madkhal na al-Imam al-Baihaqi da makamantansu, idan ya haɗu da Imran dan Husayn sai ya ce ahyaitani hayyakallah, ka raya ni Allah ya raya ka. Jama'a kun fahimta? Haka so da dama zaka samu duk wani zafin kai a yanzu zaka ga ire-iren waɗannan gardawa da alarammomi suna ɗauka, da zai kwantar da hankalin shi je a karantar da shi sunna, da sai ga abin ba haka ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Wato asali ya kasa fahimta cewa sunna din ba tana sabawa Al-Qur'ani bane, amma sunna tana ƙara fito da Al-Qur'ani. Ko kun fahimta jama'a? Tana sharhin shi ne, tana ƙara bayyana ma'anonin shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan wani abin dariya game da waɗannan mutanen wanda da zaka tsaya kai kai nazari sai kaga ita fa sunna ita ce tarwaito Al-Qur'ani, ba shi Al-Qur'ani ne na ya kawo sunna ba, hadisi ne ya ɗauko Al-Qur'ani ya kawo musulmi. Domin kafin Qur'ani ya zo wa musulmi, hadisi ne ya fara zuwa. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da ya furta baki yana magana da ainihin Khadija, naga kaza ga abinda akai, ga abinda akai, har ya kai ga karanto waɗannan ayoyi guda biyar, wannan abu mai sunan shi hadisi. Naka yayin da kace hadisi ƙarya ne ko sunna ƙarya ce, to shikenan ka rusa Al-Qur'ani. Lokacin da yaje tsayan da Allah yake cewa wa anzir ashiratuka al-aqrabi, kafin wannan ayar tsayawar da yana cewa ya kusuwa ne, ya kusuwa ne, ya ku kaza, ya ku kaza, duk wannan me ake kiran shi? Hadisi. Yasa kuskure ne ai inkarin ainihin wato sunna saboda wai tsabar an yi imani da Al-Qur'ani. Dan haka jama'a kun ji wannan jawabi wanda ke tabbatar da maganar da mallam ya faɗi. Shi ne me? Ra'ayi ne na afrad, ra'ayi ne na wasu ɗaiɗaikun mutane. Ba su bayyana cewa wasu tarin jama'a ne waɗanda sun kafu sun samu gindin zama a wannan zamani ba. Saniyan na biyu, to kuma bari ku ji. Wannan fa yana daga cikin yadda fitintunu ke tasowa. Kai wani ne zai yi wata fahimta,
sai ya samu wasu mutane sai ya rada musu sai su gamsu. To in ba a samu malamin sunna wanda ya tsayu akai ba, wallahi alazim shine sai al'amarin yazo ya kasaita ya burin kasa har wannan sai waye gari ya zama wani babban gwarzo mujtahidi, su kuma su zama mabiya, daga haka shikenan sai a ce an samu ta'ifa sunan ta kaza. Yanzu kaga shi kadai ne da wannan tunani, amma ya fesa wasu a ina a majalisin Imran dan Husain. To menene ya faru? Imran dan Husain da yaji ya faɗi wannan magana, ba cewa ya tashi ka babu wuri ba, cewa ya matso sai mishi tambayoyi na ilimi, shi da kanshi sai gane akwai tufka da warwara game da abin da ya amince da shi. To menene maganin wannan tufka da warwara? Shine komawa makaranta. Da ya koma ya ci gaba da karatu sai ya fahimci ashe a da yana cikin shirme ne, shine da yana cewa ahyaitani hayyakallah, ka raya ni Allah ya rayar da kai. Jama'a kun ji dai wannan. Sani annabi wa an ayyub as-sakhtiyani, daga ayyub as-sakhtiyani anna rajulan qala li mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, wani mutum ne ya ce wa Abdullah mutarrif dan Abdullah dan Shakhir, la tuhaddithuna illa bima fil Qur'an, kar ku karanta mana komai sai abin da yake cikin alqur'ani. Fa qala lahu mutarrif, sai mutarrif ya ce da shi, inna wallahi ma nuridu bil qur'ani badala, wallahi mu ma da kaji muna karanto wasu abubuwa waɗanda ba su a qur'ani, ba wai muna nufin mu sauya wani abu bane madadin alqur'ani, walakinna nuridu man huwa a'lamu bil qur'ani minna, sai dai muna nufin mu kawo maganganun wanda yafi mu sanin alqur'ani. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ansa ce ko ba ansa ba? Ansa ce. Kar ku gaya mana komai sai alqur'ani, sai ce gaskiya ne, mu ma ba so muke mu kawo wani abu madadin alqur'ani, amma duk maganganun da muke kawowa wani ne wanda aka saukawa da alqur'ani ya fi mu sanin alqur'ani ya faɗe su, kuma qur'ani ya bashi tabbacin cewa shi ne kadai Allah ya wakilta don yi wa ainihin alqur'ani sharhi. Saboda haka yadda da waɗannan maganganun da muke faɗi su ne asalin yadda da alqur'ani. Wa anzalna ilayka alkitaba tibyana likulli shay'a wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lahum ko litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi. Allah yake mun saukar maka da alqur'ani ne don ka bayyana musu abinda muka saukar maka. Waɗannan bayanan ma an yi takhrijin su a can baya. Salisan na uku, wa an abi amr al-auza'i, daga al-imam al-auza'i qala yace قال ايوب السختياني ايوب السختياني yake cewa idan haddasta ar-rajula bis-sunnah, idan ka fada wa mutum sunna kace manzon Allah yace, fa qala yace da'ana min hadha wa haddithna bil-qur'an, fa bar wannan abu ka daina fadin hadisi ka fada mana al-qur'ani kawai, fa alam annahu dallun mudill, ka san cewa wannan ainihin wato fatacce ne kuma mai fasarwa. Shi yasa idan baka karatu a hannun malaman da suka san ilimi da tsari da manhajiya ba, kana da matsala. Wato wai da muka sa a makarantar mu Darul Hadith, wai sai wasu mashirmanta suka dauka wai to su kuma za su fifita alqur'ani, ya ba ita cewa Darul Hadith, wai sai mutum ya ce Darul Qur'an. Wannan abin dariya ne fa a cikin ilimi. Makaranta da sunan Darul Hadith ba wai suna ne wanda kawai wani zai dauka ya sa makaranta ba, kamar kaje an ce technical college ne, kana jin technical college kawai suna ne, mujarrabin suna kawai ake dauka a sa, ko commercial college, ko college for Arabic, ko college of education, suna ne wanda yake dauke da technical meaning. Hakan aka ce Darul Hadisi. Darul Hadisi ba wai ana nufin wai wurin karantar da hadisi ba. Na yi mamaki wani wanda wai PhD yake yanzu da shi a hadisi, muka je wata munasaba ta kama yana cewa to ai kaga an ce Darul Hadisi, mu ya kamata ma mu fi kowa alfahari saboda mu ba karanto hadisi daga Madina kaza 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 kaza. Ine dariya, bai ma san ma'anar cewa an sa makaranta Darul Hadisi. Suna ne wanda ba wai yana nufin makaranta karantar da hadisi ba, a'a, abinda kalmar hadisi take nufi anan in ka so ka ce lallai sai ka fassara ta, wanda yake ware ta ka fassara ta tukuna kuskure ne, amma abin da take nufi sunna. To a tsari ba a nufin ma a ce wai daru sunna, a'a, wato makaranta ce kadai aka kafa ta, amma ana so a ɗaukaka sunan hadisin manzon Allah ne saboda raddi ga irin waɗannan. dan haka kawai wannan suna ne alami ne kamar yadda kajin an haifi da a sa mishi Abdullahi sai yayi wa girma ba zai bauta Allah ba dan haka ba wai lazimin an ce darul hadisi ana nufin makarantar karantar da hadisi ba alami ne kawai alavat suna ne na makarantun malaman hadisi yasa an kana son wannan kaga ga littafi ka dauka ka karanta aikin fa ba zai kare ba jama'a ad-darisu fi tarikhil madaris kaga shi wannan littafi ne gashi da rubuta shi a kusan shekara 600 da ta gabata ad-daris fi tarikhil madaris zaka ga makarantun da aka sa wa darul hadisi sun kai 100 so alani ne kamar ka ji technical college college of education ko wace makaranta ake sai a sa mata college of education a bari wa college ne ake karantawa education to sai a sa mata college of education ke ko kun fahimta OCE ne ake karantawa education sai a sa mata college of education ABU ne ake karantawa da sai a sa mata university of education ashe college of education da ake cewa wani suna ne wanda ke dauke da nau'i kawai ba wai ainihin suna ne wanda yake cewa college of education to makarantar da ake karantar da ilimi to sauran makarantu kuma fa ba ilimi ake karantawa ba ba abin da ake nufi ba kenan wata ma'ana ce sai ka je ka samu almutakhassisu ne za su karantar da kai saboda haka ga malaman hadisi duk abin da suke kar daga ka gani kai ka ce zaka koya bari a koya maka in ba ka ba sai ka je kai shirme wallahi alazim jama'a ban dauki asalin shirme bane ma na wai hasadantar makarantar tamu sai da naji fa a bakin wani ta ce ya za a yi ta cewa darul hadisi ya za a yi ta fifita hadisi ga qur'ani to shi darul qur'ani za sa yana ce kai ce ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye waɗannan bayanai na yi mana su ne kaɗai don in ƙara fahimtar da mu yadda al'amarin yake cewa to in dai har ka ga kana faɗa wa mutum cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam ka ji yana cewa rabu da mu da wannan bar wannan hadisi karanta mana qur'ani kai yace fa'alam annahu dallun mudillu kasancewa batacce ne kuma mai batarwa ne batacce ne kuma batar da jama'a yake domin duk wanda yace babu ruwan shi da sunna to ya bata koda bai ce ba ruwan shi da qur'ani ba balle a fakaice yana cewa ba ruwan shi da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya taimake mu anan ba mu kwana insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah.